Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM a kasar Ghana. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kamo mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Murtala Faruk sanyin na ne daga birnin Washington DC tare da Aisha Mu'azu da kuma sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis, 7 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yanzu haka dakarun sojin ruwan kasar Faransa suna jagorantar wani atisaye ga sojojin Najeriya da kuma wasu kasashen nahiyar Afirka. Bayan haka kuma za ku ji tattaunawa da muryar Amurka ta yi da wani mai fashin baki dangane da cece-kucen da ke yawatawa a kafafen watsa labarai na sauyin dangantaka tsakanin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da kuma mataimakinsa Yemi Osinbajo. Wani ne kuma maudu'in mu na yau da muke son jin ra'ayoyin ku akai. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Sai dai kada a manta a sanya alamar tarawa da kuma ɗaya kamin a saka lambar. Za mu kawo muku labaran wasanni. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar tamu ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labaran duniya. Shugaban kasar Sudan ta Kudu da kuma madugun ƴan tawaye sun amince su dage lokacin kafa gwamnatin Gambiza a kasar zuwa kwanaki 100. Wato bayan wa'adin ranar 12 ga watan Nuwamba da aka gindaya a baya. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ne ya bada sanarwar wannan matakin jinkiri a yau Alhamis a shafinsa na Twitter bayan da ya jagoranci tattaunawar da aka yi tsakanin shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawayen Riek Machar a birnin Entebbe. Museveni ya ce an cimma ƙudurori da yawa a zaman ganawar da suka yi, ciki har da batun ƙara wa'adin lokacin kafa gwamnatin haɗin gwiwa zuwa kwanaki 100 da kuma nazarin ci gaban da aka samu bayan kwanaki 50. Daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaman har da Abdul Fattah al-Burhan, shugaban gwamnatin Sudan da kuma jakadan Kenya na musamman a Sudan ta Kudu Kalonzo Musyoka. A makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi akan shugaban Amurka Donald Trump da kuma kokarin da yayi na hurawa Ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi, a cewar shugaban kwamitin binciken sirrin Majalisar Wakilan Kasar Adam Schiff a jiya Laraba. Jama'a za su iya gani su kuma ji yadda ake zaman jin bahasin. Bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da binciken a keɓance, Schiff ya ce Amurkawa za su samu damar yanke hukunci da kansu akan Trump wannan karan. Babu jayayya a waiwancin bayanan da aka samu, a cewar Schiff. Ya kuma bayyana cewa duk zargin da ake yi akan kokarin da Trump ya yi na sa Ukraine ta binciko wasu munanan abubuwa akan abokin adawarsa ne, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar jam'iyyar Democrats da ke kokarin samun nasarar cin zaben fidda gwani na jam'iyyar, wanda kuma zai kara da Trump a zaben shekara ta 2020. Schiff ya ce kwamitin zai saurari bahasi daga Bill Taylor, babban jami'in diplomasiya a Ukraine, da kuma mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent idan aka fara zaman ranar Laraba mai zuwa. Masararo labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazanar zai kara karfafa dangantakar soji da Rasha sai dai in Amurka ta janye takunkumin da ta kakaba mata akan sayan wani muhimmin jirgin saman yaki. Wannan gargadin dai na zuwa ne gabanin ganawar da aka shirya yi tsakanin Erdogan da shugaba Donald Trump a makon gobe. Turkiya dai na shirin sayan jirgin saman yakin samfurin Su-35, sabon jirgin saman yakin da Rasha ta kera mai kuma sakin bama-bamai. Tuni kasar ta fara ta da tsokana a tsakanin kasashen kawayenta da ke yammacin duniya saboda ta sayi na'urar kariyar wato kariyar makamai masu linzami ta S-400 daga Russia. Erdogan ya nuna alamu cewa matakin karshe na sayan jirgin saman Russia na hannun Amurka. Ya kuma yi kira ga Trump akan ya dage takunkumin saidawa kasar wato saidawa kasar jirgin saman yakin Amurka samfurin F-35S. Daga karshe ma'aikatar cinikayyar kasar Sin a yau Alhamis ta ce gwamnatin kasar da Amurka sun amince da su rage harajin da suka daura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakanin su. A wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar Gao Feng ya ce idan wakilan da ke tattaunawa akan batun sun iya cimma mataki na daya na jejjeniyar a ganawar da suke yi to da Amurka da Sin za su sassauta harajin da suka sawa juna na kuɗi bai daya a lokaci daya kuma adadin kasan da za a rage a cewar Gao Feng na zaman bangaren shawarwarin da bangarorin biyu za su tantance. Dama China da Amurka sun sanya haraji akan abubuwa da yawa na biliyoyin kudade akan kayayyakin su.
To gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rundunar sojojin Najeriya wato rundunar sojojin ruwan Faransa na jagorantar wani atisayen sojojin ruwan kasashen yankin gabar tekun Gini a nan ruwan Najeriya a matsayin wani matakin shawo kan matsalar ta'addanci a yankin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Rundunonin mayakan ruwa na kasashen gabar tekun Gini sun tattara manyan jiragen ruwan yakin su a nan Najeriya don atisayen kwanaki biyar a gargashin jagorancin rundunar sojojin ruwa na kasar Faransa mai take Grand African Nemo wanda ke da zumar samo maslahar matsalar tsaro a wannan yanki. Na nemi karin bayani daga kakakin hedkwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodo Suleiman Dahun.
Kasar Faransa ita take jagoran wannan atisaye, sunan atisayen kuma shine Exercise Grand African Nemo. Wato makasudin atisayen shine a kara nagartan aikin rundunar sojojin ruwa da rundunonin kasashen Gulf of Guinea na farko kenan. Na biyu kuma ana cewa don cewa shi wannan atisayen da aka yi zai karfafa haɗin gwiwa saboda matsalolin da ake samu a gabar tekun Guinea ba matsaloli bane da kasa ɗaya kawai za ta iya magance shi. Sai an samu haɗin gwiwa daga wancan tsakanin rundunonin sojojin ruwan kasashen da suke gabar tekun Guinea da
ita Faransa wani saka cikin atisayen
ta bada gudumawa ne ta kawo jirgi ta ma guda sunan kafashe kuma sun kawo jirage kamar Najeriya mun kawo jirage hudu ne da helicopter daya.
Ana fatan samun sabbin dabaru na shawo kan miyagun laifuka a cikin ruwa.
Eh kwarai da gaske kenan ai daman makasudin irin wayannan atisayen da ake yi kenan da farko dai a samu fahimta tsakanin rundunonin ruwa na kafashen nan da suke gabar tekun Gini. Na biyu kuma a karfafa nagartan aiki kuma za ka samu cewa kasashen Turai suna bada gudumawa kuma yana taimakawa kwarai da gaske. In aka gama wani exercise za ka samu zai taya mu magance wayannan matsalolin da ake samu a tekunmu na gabar Gini.
A cewar tsohon babban sakataren raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara da suka kunshi waɗannan kasashe na gabar tekun Gini, Alhaji Bababa Aba dan masanin fika da sa hannun kasar Faransa a halin yanzu, wannan zai taimaka wurin shawo kan matsalar tsaro a wannan yanki.
Kuma yanzu duniya zama na kamar da ake faɗa duniya kusan kamar kasa ɗaya ne, amma wannan shine na ɗaya tsaye kasan Faransa ta shigo Afirka ta yamma. Yawancin kasashe ai kasashe na mallakan Faransa ne, ko da ba yaƙin bai ishe su ba wahalan da suke shi ya daidai da waɗanda suke fama da yaƙi. Su kuma Faransa ba kamar Ingila ba, yadda suka reni kasashen da suka reni har yanzu suna riƙe da su. Mu ɗin kusan zan ce samun albarkan alaƙa tsakanin su Niger, su Benin, Togo, su Mali, su Senegal da sauransu da Faransa shi yasa muke samun wannan alfarman wannan alaƙa ne har ya zo ya shafi Najeriya. Kuma tun da yake Najeriya ita ce umar a bayan wannan fikina din, idan suna so su taimaki kasashen su waɗannan da na faɗa ɗin, idan ba an yi maganin shi a nan Najeriya ba, to duk abin da ake yi ba za a samu ƙarshen wannan fitinan da gashi yanzu kusan shekara goma ana yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a 'yan kwanakin nan ana ci gaba da yayata wasu al'amura da ke alamta tsami da dangantaka ta somayi tsakanin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakin sa Yemi Osinbajo, duk da yake hadiman shugaban ƙasa sun yi ta fitowa wato suna musanta waɗannan zarge-zargen. Bashir Muhammad Acida malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, kuma mai fashin baki akan sha'anin siyasa. Sashen Hausa na muryar Amurka ya zanta da shi akan wannan batu.
Wannan abu na wanda bai kasa alaka da siyasar da ke da ta gaba, domin kasa ita Najeriya siyasa kullum cikin ta ake zuwa lokacin da ake cewa ga lokacin siyasa ga lokacin mulki. Abin da ake gani wanda ya fito karara wanda ke nufi da wani abu da ya faru kwanan cikin satin nan da muke ciki na cewa an kori jami'ai masu taimaka musu shugaban kasa sun 35 da kuma maganar sa wannan dokar a hannu ta harkar mai wadda shugaban ƙasa ya yi duk da bai ƙasa yadda ya kamata ya kuma da ya saba yi irin waɗannan dokokin ya kamar mataimakin sa ya sa hannu. To wannan mata an sa hannu da dokar mai wadda ya Ingila ta san mutane cewa kina kamar akwai alamun matsala, domin kamar yadda ya saba zuwa cikin gurbin ƙasa irin wannan tafiya yakan bar mulkin gaba ɗaya hannun shugaban ƙasa.
Kai maganar abin da ya shafi siyasa musamman a zaɓe na tafi, ya kake kallon watakila wannan al'amarin ya kasance musababin tsamin wannan dangantaka?
To kasan siyasa tana canzawa, akwai bangarori da ake tsammanin cewa yanzu kowa yana da buƙatar zanci, yanzu ta ga in mutane su wani ke goyon bayan shi mataimakin shugaban ƙasa suna ganin shi ne cancanta. Domin shi a mataimakin shugaban ƙasa kuma shi ake tafiyar nan.
Ya fi cancanta ya tsaya takarar shugaban ƙasa ne ko menene?
Eh, ya tsaya takarar shugaban ƙasa. Akwai ƙwarai da gaske waɗanda har yanzu sun ware ma shirye-shirye su cikin waɗanda yake tare da su. Shi ya sa ma ake ganin cewa kusan kowace ma'aikata ta gwamnati, domin waɗannan mutane 35 ko ba zai mutu a cikin nan ba da shugaban ƙasa tare da mataimakin shugaban ƙasa ba. To wasu suna ganin duk waɗannan suna cikin matakan da aka ɗauka domin a rage mai wannan nagon.
Wannan takaddama tsakanin sa ne ake gani da shugaban ƙasa. Sa'annan wannan na nufin kenan shugaban ƙasa baya goyon bayan shi mataimakin nasa ya tsaya takarar shugaban ƙasa kenan?
Da yawa daga cikin su in kan lura cewa ma ana ganin cewa shi shugaban ƙasa kamar da ake bayani yana zartar da wani abubuwan ne tare da wasu makarraban shi wanda ke bisa. Ana ganin cewa ba shi bane zai da wannan buƙatar wani zama wa abin zama, amma makarraban da ke kusa da reshi su ne a basu da buƙata na cewa mataimakin ne ya kai ga zama shugaban ƙasa. Shi ya fafi ta fitowa da waɗannan abubuwan da hanyoyin da zai sa a rage mishi ƙarfin mulki. To kuma kaga akwai Tinubu babban jigo a cikin jam'iyyar ita APC na ƙasa da baki ɗaya, kaga yana ya sha nuna cewa lallai yana buƙata ko da bai zo ba, amma za a ga ƙungiyoyi da yawa waɗanda suke ƙarƙashin shi da yarensu da sauransu suna nuna cewa lallai shi suke buƙatar ya zama. To in ka duba ka ga irin yadda tafiyar take, an fara irin raba kaya tsakanin magoya bayan shi shugaban ƙasa da kuma tsohon mai gidan shi wanda yake shi tsohon gwamnan Legas Bola Ahmed Tinubu.
Idan muka dibi watakila daga lokacin da aka rantsar da wato gwamnati a wa'adin mulkin ta na biyu, kusan a iya ce har yanzu ba a ma shekarar ɗaya ba, ga waɗannan abubuwan suna tasowa da sauran kusan shekaru uku da wasu watanni haka kamin abin nan. Menene wannan zai yi, wani irin tasiri wannan abubuwan za su yi yanzu kenan ga demokuraɗiyyar Najeriya?
Kwarai da ke saboda ga irin in aka ce za ku zaɓa na cikin gida, kaga zai yi na ƙasa kwarai da gaske da yadda ake son a tafiyar da gwamnati.
Tawar da Malam Bashir Acida kenan, malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki. To kamar yadda muka faɗa a farkon shirin, a yau muna son jin shin menene ra'ayinku ko kuma ra'ayoyinku akan wannan cece-kuce da kuma zargin tsamin dangantaka tsakanin shugaba Buhari da mataimakin sa Yemi Osinbajo. To ka amma kamin nan mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Kebbi. Wake kan layi a jihar Kebbi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum salam.
Sunana Suru Mamman Rikoto area Zuri Kebbi state, wanda aka fi sani da NNC.
To madalla, muna son jin ra'ayinka.
Wato ra'ayina yau a tsakanin shugaban kasa da mataimakinsa, babu abu da zamu ce illa Allah ya sauka. Da farko an ce muna Buhari ya zabo daidai da irin shi. Amma yanzu kuma mai ake suka samu matsala, mene muhalin samun matsalar su? Mu shi ne abin da ke ɗaure mu da kai. Da farko an ce muna irin shi ne ya yi shi ba aƙida, to amma kuma yanzu an ce mu samu matsala, to me ya haɗa su? Ya ra'ayina kenan, ina godiya.
To malla, muna godiya. Nasiru, bari mu haura Baucin Yakubu. Wake kan layi daga Bauchi? To ina ga murasa wannan kiran daga Bauchi. Kada amanta, za ku bayyana ra'ayi ne akan wato dangantaka tsakanin Yemi Osim Manji. To bari mu je Sokoton Shehu. Wake kan layi daga Sokoto?
Allah mursala, kana tare da garin Nasko gangam.
To madalla, garin Nasko, menene ra'ayinka akan maudu'in mu?
To wannan abin sai da mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'u. Sabili da wannan mataimakin dai muna ganin cewa daidai da babu Buhari, sannan kuma a tashi shi yana karatuwa suna samun sabani. Don haka muna roƙon Allah ya shirya su tsakanin su da junansu. Alhamdulillah.
To madalla, to muna godiya. To madalla, muna godiya. Wa yanzu kuma sai Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam warahmatullah.
Malam Mutala, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To madalla, Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillah, idan muka ɗauki wannan batutuwa dangane da ake cece kuce tsakanin shugaban ƙasa da mataimakinsa, ai duk mai bibiya irin wannan akai, kaga bangaren shugaban ƙasa sun ce ba wani cece kuce, bangaren mataimakin shugaban ƙasa ba wani cece kuce. Kuma su abubuwan da mutane suka kasa ganewa, akwai abubuwa da yawa wanda aka tattara aka tura su bangaren shi kanshi mataimakin shugaban ƙasa, saboda an rage mai wannan ƙarfin, shine mutane suke ganin cewa akwai wata matsala. Kuma daman ai doka ma bata ba shugaban ƙasa daman a ce wai shi in zai tafiya ba zai wuce kwana 21 ba, to duk abin da zai yi aikin shi koda daga wani guri ne. Dan haka ina ganin wani surutu ne mutane suke dan kakkawa ana so a faraka, kuma ai ba wannan ba ke faruwa ba, domin mun ga Obasanjo da Atiku. Dan haka wannan abubuwa ne wanda yake gaskiya, in dai har kana mataimakin shugaban ƙasa za ka fito kai maka ce kana neman takara, to za a iya samun irin wannan matsala.
To madalla, muna godiya Malam Musa Garo, muna godiya da wannan gudunmawa taka. Bari mu je Baucin Yakubu. Wake kan layi a Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam, daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Na'am.
To ni dai ina ga tsakanin mataimakin shugaban ƙasa da shugaban ƙasa babu wani matsala, saboda duba da yadda ƙasar take tafiya daidai, duk da shugaban ƙasa ya yi tafiya kuma ya bar masa ƙasan a hannunsa, ai komai na harkan gwamnati na tafiya daidai. Mu dai fatanmu Allah ya ƙara haɗa kansu a samu cigaba a ƙasanmu. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi, al'ummar garin Kafin Madaki da kuma ƙaramar hukumar Ganjuwa suna muku fata alkhairi. Na gode. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To madalla, daga Baucin sai kuma Kaduna, garin gwamna. Wake kan layi?
To Murtala Faruku, sai na barka da lasariya.
Barka ka dai.
To madalla, sunana Murtala, ina kiranku da garin Rigasa a Kano, tarayyar Najeriya.
To madalla, takura, menene gudunmawa?
To eto ka gani Murtala, ko da ma a ce ma akwai sabani, duk da san faɗa, to wasu yanki na ƙasar da suke tunani sun yi wasu kulumboto, sun sai wasu tunani na mai girma shugaban ƙasa, to za su san cewa kulumboton su bata kama ba, tun daga shi an zo ana ta binciken su kuma ana ta gano su abubuwa. Ya aishe ka misali, ministan wuta ya fito, tsohon ministan wuta ya ce a jiya an kusa gama aiki a can a yola din nan a shede yi ba aka zo aka faɗa gaskiya ga wannan kudaden nan na riga da aka ce za a yi an fara biyan kudi an ce suka zo da ai mu dai nan bamu ga an yi koyina ba kuma kaga an zartar wajen mutum 30 a wannan office din na mataimakin shugaban kasa sai su yanci cewa mu ne girma shugaban kasa ya bakan mai yana kallon su duk abin da ake ya sani kuma lokaci ne zai nuna wanda zai gyara kan kowaye da fata za ku tashi lafiya.
Tabarala muna godiya har yanzu muna a Kaduna wa ke magana a Kaduna.
Muhammad Abdullahi daga Samunaka.
Tabarala muna jin ka ka bayyana ra'ayinka.
Kani ina gani wannan jita-jita mu na mutane ne. Tunda an rasa gano menene ya haddasa sabanin su.
Tabarala muna godiya
kwarai da
gaske.
Abunda muna gani kenan. Assalamu alaikum. Muhammad Abdullahi daga Samunaka.
To wa alaikum salam muna godiya kwarai bari mu je ka wato jihar Niger makwabciya. Wa ke kan layi a Niger?
Ibrahim da wanke hula a garin Mai Gode a Kemba.
Tumarla Ibrahim muna jin ka.
To na farko dai muna sa ma dan uwan mu wanda muke al'amura irin waɗannan la bangaren waya da sauran bayyana ƙorafe-ƙorafen mu wannan Iliya Mai Kanti da Shayi murnan aro da Fiyesa Bibi Asabar idan Allah ya kai mu na farko kenan. Sannan na biyu game da ainihin wannan al'amari da ke kasancewa ga ainihin shugabannin mu na Najeriya to wai ai ba ainihin gare su ne ba. Misali ainihin mu yara da ainihin kannan mu da ke tasowa to ba su yi hanyar da za su nuna mana sarki da za mu gina ƙasar mu bane ba dan bai kamata a ce a kowane lokaci ana samun rigingimu a tsakanin su ba abin da nake kira kiran a gun su.
Tumarla to muna godiya sai jihar Bauchi wa ke kallon ya jihar Bauchi.
Idris Barde ne gine.
Idris Barde to menene ra'ayinka akan maudu'in da muke magana?
To assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Kaga mu yan Najeriya a harkar siyasa kowa kansa yake so kowanne kuma siyasa ta zama ta bangaranci da ubangida to ba wani abu bane yake kawowa shine ra'ayi ne na jama'a da kuma al'adu namu da yake nuna cewa wannan ra'ayin na gefen can ne wa'ancan su suna kan wancan gefen amma indai gaskiya da abi ai tunda Baba Buhari ya dauko Osun Bajo to sun ba shi ya kamata ya ce mai karbi mulki na biyu ya ci gaba da kayan da aka tsaya tunda shi ya san abin da ake ciki da kuma ake yi amma duk wannan kuce-kuce da ake na maganganun banza da wofi ba da zai bane mutane ya kamata su yi addu'a Najeriya ta zauna daya al'umma daya.
To muna godiya Mallam Idris bar kuma mu koma Sokoto birnin Shehu wake kan layi daga Sokoto.
Yana kai na kawai bin jino ta zane da kuka state.
To, ba mu ji sunan naka da kyau ba.
Gara ba sai na kara ni.
To, da shi kenan to ba da gudunmuwar ka lokaci na tafiya.
Abubuwa irin waɗanda talakawa ke ji to kuma ta ƙaru da su. Amma in an ka teku na bayyana yin abubuwan da talakawa ke ji ko kuma su haɗu da kaga abin bai daidai ba don haka su mayyana su ya kamata a ce sun shirya da kansu sannan kanana su kuma shirya da kansu.
Tumarilla muna godiya kwarai da gaske bari kuma mu ranka ya zuwa Jos Kwata wato jihar Plateau kenan wa ke kan layi daga Jos.
Ahmad Saidu da dan kowa Jos.
Tumarilla Ahmad muna jin ka menene ra'ayinka akan abin da muka faɗa?
To wannan ina ganin mutane ne suke kokarin hada tsakanin su kawai inda dama ganin dama ne na shi shugaban kasa ya ba shi fawa irin wannan to indan ya rage dan haka ba wani sai sabani ne ya shiga tsakanin su haka zai faru ba dan haka ina ga ra'ayin mutane ne.
Tabarla Ahmad dadin kowa kai ne kiran mu na ƙarshe a cikin wannan shirin muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wata 'yar wasar daukar nauyi ta Najeriya Chika Mala ta koma fadawa a badaƙar ƙarshen kwayoyi masu ƙara ƙarfi da yanzu take fuskantar hukuncin dakatarwa har na tsawon shekaru 8. Wajin baya-bayanan da aka yi wa Amala yar shekaru 22 ya tabbatar da kwayoyin a jininta, lamarin da ya sa ta zama yar kasar Najeriya ta uku da aka taba kamawa da wannan laifin har sau biyu. A can baya an kama ta da laifin tun tana da shekaru 16 har aka kwace lambar zinari da ta lashe a gasar wasannin Commonwealth. Kasashen Najeriya da Masar da ke wakiltar nahiyar Afirka a gasar kwallon tebur ta duniya duk sun yi wa jarod ayyau bayan da suka kasa tsallake matakin rukuninsu daban-daban. Dan wasan Najeriya Aruna Kodri ya sha kashi ne a hannun dan kasar Sin Yun Jun Lin da turmi 3-1, yayin da ita ko Masar ta ji jiki a hannun kasar Ukraine. Gasar mai kasashe 12 ta kumshi zakarun nahiyoyi da kuma manyan kasashe a fagen wasan ta tebur, kuma tana zaman fagen gwaji da kuma kimtsawa ga gasar wasannin Olympics ta shekara ta 2020 a birnin Tokyo ta kasar Japan. Magoya bayan wata kungiyar kwallon kafa a kasar Tunisia sun yi tarbacen kuɗi domin tallafawa kungiyar mai kokarin durkushewa saboda tsananin kaunatar da suke yi. Kungiyar Club African, kungiya ta biyu mafi tsufa a kasar ta Tunisia, ta fuskanci hukuncin rage mata maki da kuma biyan tara saboda ta kasa biyan albashi da hakokin yan wasa da kuma ma'aikatanta. Magoya bayan kungiyar sun yi tarbacen kuɗi da adadin su ya kai dala Amurka 450,000, kimanin naira miliyan 163 a rana ɗaya domin ceto kungiyar. To yanzu kuma ga Aisha Mu'azu ta dawo da labarai amma a takaice.
Shugaban kasar Sudan ta Kudu da kuma madugun 'yan tawaye sun amince su dage lokacin kafa gwamnatin gambiza a kasar zuwa kwanaki 100, wato bayan wa'adin ranar 12 ga watan Nuwamba da aka gindaya a baya. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ne ya bada sanarwar wannan matakin jinkiri a yau Alhamis a shafinsa na Twitter, bayan da ya jagoranci tattaunawar da aka yi tsakanin shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran 'yan tawaye Riek Machar a birnin Entebbe. A makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi akan shugaban Amurka Donald Trump da kuma kokarin da ya yi na hurawa Ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi, a cewar shugaban kwamitin binciken sirrin Majalisar Wakilan Ƙasar Adam Schiff a jiya Laraba. Jama'a za su iya gani su kuma ji yadda ake zaman jin bahasin. Bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da binciken a keɓance, Schiff ya ce Amurkawa za su samu damar yanke hukunci da kansu akan Trump wannan karin. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazanar zai ƙara ƙarfafa dangantakar soji da Rasha sai dai in Amurka ta janye takunkumin da ta ƙaƙaba mata akan sayan wani muhimmin jirgin saman yaƙi. Wannan gargaɗin dai na zuwa ne gabanin ganawar da aka shirya yi tsakanin Erdogan da shugaba Donald Trump a makon gobe. Ma'aikatar cinikayyar kasar China a yau Alhamis ta ce gwamnatin kasar da Amurka sun amince da su rage harajin da suka daura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakaninsu. A wani taron manema labarai, kakakin ma'aikatar Gao Feng ya ce idan wakilan da ke tattaunawa akan batun sun cimma mataki ne ɗaya na yarjejeniyar a ganawar da suke yi.
To madalla, da takaitattun labarin ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Gresham da ta hada shirin ta bada umarni, sai injiniyan mu Dubinsky. Mutala Faruk Sanyinna ke cewa mu kwana lafiya.